This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya, za ku cewa Majalisar Dokokin Jihar Niger ta ce za ta bi kadin wasu kudaden fansho da ake cirewa ma'aikatan jihar ba tare da ma'aikatan sun amfana da kudaden ba. Sai kuma tattaunawar da abokiyar aikinmu Jummai Ali ta yi da Farfesa Bashir Alhatu akan mafita game da rikicin sojoji da mabiya mazhaban Shi'a ake rikici a garin Zaria. Kana, muna ɗauke da shirin da rashin tayi na Salu Garba. Kana, mu gabatar muku da wato ra'ayi daga bakin mai shi. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Kasa Amurka ta yi ba da zaben da aka yi a Saudiya, zaben da ta kwatanta a matsayin abin tarihi, ganin cewa an bayyana mata damar yin zabe da tsayawa takara a karon farko. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar, Amurkan ta bayyana cewa shigar da mata suka yi cikin zaben hakan na nuni da cewa an bayyana kowane bangaren al'ummar kasar ta Saudiya damar bayyana ra'ayinsa. Sakamakon farko ya nuna cewa Salma bint Hizab Al-Utaybi ta zama mace ta farko da ta lashe zaben, inda ta doke maza 7 da wasu mata 2 da su ma suka tsaya neman kujerar madaraka gundumar da ke da tazarar kilomita 150 daga arewacin birnin Makka. Shafukan yada labarai na gwamnati da sauran kafafen yada labarai masu zaman kansu sun bayyana cewa kalla mata 17 ne suka yi nasara a wannan zabe, sai dai babu wani sakamako na ƙarshe da aka fitar a hukumance dangane da hakan. Har ila yau Amurka ta kuma taya mata kusan 1,000 da suka tsaya takara neman mukamai daban-daban mun nak tsayawa takara da suka yi a wannan zabe.
Akalla mutane 6 ne suka mutu a jiya Lahadi yayin da aka yi wata arangama a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka a lokacin da ake zaben raba gardama akan sabon kundin tsarin mulkin kasar, wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen tashin hankalin da kasar ta kwashe fiye da shekaru 3 tana fama da shi. Wani dan jarida kamfanin lancin labaran kasar Faransa ya ce ya ga waroki 2 da kuma wasu da dama a masallaci, sai dai babu wani rahoto a hukumance da ya nuna cewa an samu waɗanda suka jikkata dalilin zaben da aka yi. Dama dai mayakan sa kai a bangarorin musulmai da krista waɗanda ake zargi da haddasa rikicin sun sha alwashin hana wannan zabe. Sai dai wakilin majalisar ɗinkin duniya da ke Bangui, babban birnin kasar, wato Parfat Onanga Ayanga, ya yaba da irin namijin kokarin da mutanen kasar suka nuna wajen fita su kada kuri'arsu duk da irin barazanar da aka yi na wargaza wannan zaben, idan dai har aka cimma aka amince da sabon kundin tsarin mulkin kasar, hakan zai kayyade wa'adi 2 na shekaru 5 ga shugaban kasa kuma ya bada walwalan yin addini.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga bangarorin da ke fada da juna a kasar Burundi da su ajiye makaman su rungumi hanyar tattaunawa domin kawo ƙarshen rikicin siyasar kasar. Kerry da ya wallafa hakan ne a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi. A baya, gwamnatin Amurka ta umarci duk 'yan kasar da ke zaune a Burundi da su fice da kasar bayan mummunan fadan da ya barke a makon da ya gabata da ya hada da sojoji da 'yan sanda. A jiya Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta ba da umarnin a kwashe wasu daga cikin ma'aikatanta tare da iyalansu, yayin da rikicin siyasar kasar ta Burundi yake ƙara ta'azzara bayan zaɓukan da aka yi da yunkurin juyin mulki a watan Mayun da ya gabata. Ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta kuma gargaɗin cewa ofishin jakadancinta zai iya ba da takaitaccen taimako ne kawai a kasar ta Burundi ga Amurkawa. Aƙalla sama da mutane 80 aka kashe a ranar Juma'a da ta gabata a Bujumbura, babban birnin kasar, bayan da wasu mahara suka kai zamame a wani sansanin soji.
Kuran farko a zaɓukan ƙananan hukumomi a Faransa na nuni da cewa akwai alamu masu zaɓe sun yi watsi da jam'iyyar National Front mai kyamar baki a zaɓukan da aka gudanar a jiya Lahadi. Shugaban jam'iyyar Marine Le Pen da wani dan uwanta Marion Michel Le Pen sun sha kai a kokarin su na samun kuri'un wasu muhimman yankuna, yayin da jam'iyyar da kuma shakai a wani yanki na uku a kasar ta Faransa. A zaben zagayen farko da aka gudanar a makon da ya gabata, jam'iyyar ta National Front ta samu nasarar lashe zaɓuka a ƙananan hukumomi 6 cikin 13. Amma a wannan zagaye na biyu, jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Nicolas Sarkozy da ƙawayenta su ne suka lashe wannan zagaye na biyun. Idan dai har aka tabbatar da wannan sakamakon zaɓe, hakan na nufin jam'iyyar ta Le Pen ta sha mummunar kayi kenan, wanda ke kokarin ake kokarin amfani da wannan zaben a matsayin ma'aunin da za ta yi tankarin shugaban ƙasa a zaben shekarar 2017, inda za a kara da Sarkozy da kuma shugaba François Hollande.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce san bai yi ma'ana ba da ƙasar Hungary ta amince da kafa wani mutumin da ke wato nuna karamawa ga Balin Homan, mutumin da Amurka ta zarga da ingiza dakarun Nazi suka kashe Yahudawa a yakin duniya na biyu. Wakilin Amurka na musamman da ke yaƙi da nuna ƙin jinin Yahudawa, Ira Foman, ya ce Amurka ta kaɗu ƙwarai da ta ga an karrama mutumin. A wata hira da ya yi da kamfanin jalancin labarin Reuters a jiya Lahadi, Foman ya ce tarihi ba zai taɓa mantawa da irin ɓannar da Homan ya yi ba a kan 'yan ƙasar Hungary waɗanda suka kasance Yahudawa. Homan shi ne tsohon ministan ma'aikatar da ke kula da addini da harkokin ilimi a ƙasar ta Hungary, wanda shi ya rubuta da yawa daga cikin dokokin nuna ƙin jinin Yahudawa a lokacin yaƙin duniya na biyu, da kuma tsara yadda aka kashe Yahudawa 'yan asalin ƙasar Hungary. Daga baya dai an kama shi aka tsare shi a gidan yari, inda daga ƙarshe ya mutu a shekarar 1951.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Niger, inda majalisar dokokin jihar ta ce ba za ta yiwu ba a ci gaba da cirewa ma'aikata wasu kudaden fansho daga cikin albashinsu ba tare da ma'aikatan sun amfana da waɗannan kudaden ba. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ɗaruruwan ma'aikatan gwamnatin jihar Niger ne suka yi cincirindu a zauren majalisar dokokin jihar domin nuna rashin jin daɗinsu a kan sabon tsarin cire kudaden fansho da ake amfani da shi a jihar. Tun a shekara ta 2007 ne dai ake amfani da sabon tsarin fanshon da ake cirewa kowane ma'aikacin gwamnatin jihar Niger kashi 7.5% na daga cikin albashin ma'aikatan da a yanzu suka ce babu wani wanda ya amfana da shi. Dama dai majalisar dokokin jihar Niger ce ta gayyaci ma'aikatan domin jin ta bakinsu a kan lamarin sabon tsarin albashin a sakamakon ƙorafe-ƙorafen da ta ce ta samu. Honorable Ahmed Marafaguni shi ne kakakin majalisar dokokin jihar Niger.
Zaman jin ra'ayin jama'a ya zo ne sabili da koke-koke da muka samu daga ma'aikata da jama'an Niger gaba ɗaya game da wannan sabon tsarin pension da ta zo.
Shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger dai Comrade Idris Indaku ya gabatar da jawabi a zauren majalisar.
The deduction must be stopped. After stoppage of the deduction, the law must be repealed. After the repeal of the law, contributed money must be returned to contributors.
Yace dole ne a dakatar da cire kudaden. Bayan an dakatar da cire kudaden, dole a samar da dokar da za ta maida wa kowane ma'aikaci kudinsa. Su ma dai wasu ma'aikatan da suka halarci zauren majalisar ga abin da suke cewa.
Sunana Idris Alhassan Ndalati. Sun cince mu ba su biya mu kudin mu na pension namu ba. Ba garajuti ba pension. Ni ma yanzu na yi retire. Ba pension ba garajuti bara nike yi. In samu abin da zan ci.
Sunana Maryam Talatu Umar daga Niger State College of Education. A gaskiya inda za a scraping din shi off zai ma kowa daɗi. Domin kuɗin ma ba mu san inda yake zuwa ba.
Me yasa ba ku so tunda an ce tara muku ake in kun yi retire?
To an ce tarawa ake, amma mutane nawa ne yanzu ga suka yi retiring aka ba su pension din?
Bayanai dai sun nuna cewa akwai miliyoyin nerori da ake neman bahasi a kansu a ma'aikatar fanshon jihar Niger a ƙarƙashin wannan shiri. Da a yanzu haka bayanan ke nuna cewa tuni ma jami'an tsaron farin kaya suka fara gayyatar wasu manyan jami'an ma'aikatar fanshon domin neman bayani. Majalisar dokokin jihar Niger dai ta lashi takobin zakulo gaskiyar lamarin domin tabbatar da adalci. Kamar yadda shugaban kwamitin binciken wannan lamari a majalisar Honorable Malik Madaki Boso ke cewa.
Ba wannan kudin ba a ce a aji a ba wani rinci ko a ba wani ci ba. Kudade ne da aka ce doka ta ce a cire ma mutum, a cire ne albashin mutum in ya yi rita a bashi. So in akwai wanda ya ɗauki kudin nan dole ne da yardan Allah wannan mutumin da ya dauke wannan kudin sai ya dawo da shi kuma ya dawo da shi ya fuskance kuma hukuma.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To mun gode Mustapha Nasir Batsari, kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Dan kanin maza tashi, zuciyar maza ta bati ga zuciyar maza ta gashi. Aban ruwa a koma yaki. Gobe zani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sun sai su bindige kasu baraka. Masu cin mutum hanna man ai har kashe shi sai sun taune. Allah ba maza kuma sa. Yan samari manyan soja, mai malari babban soja, Allah ji kan maza sun hadi. Mutumin da ya ci amana, Allah amana sai ta ci shi. Don mutuwa ɗan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato, mu za mu bakin bandu wajen da ba a ce musu Allah. Soja za wani sa'i, ko an ci birnin kura ai ba a ba kare dillanki. A ban ruwa a kan a yaƙi don hankalin maza sun tashi. Gabo bataliya ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen Sulemawa ne. Allah ji kan maza sun waɗi da bulawa ni na gode san ba mai abin mamaki. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kai sauja birge man hankaka. Ku gwana a dutse sannan ku gwana a gindin bishiya, ko kuma ku gwana a gindin rami, wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanki.
To madalla, a game da abin da ke faruwa a Zaria kuwa, abokiyar aikinmu ce Jummai Ali ta tattauna da Farfesa Bashir Alhatu na Jami'ar Bayero, kuma ta fara tambayansa ne ko me yake gani mafita game da wannan rikicin da ya faru tsakanin 'yan kungiyar Shi'a da sojojin Najeriya.
Mafita dai na ɗaya shi ne cewa dole kowa duk wani ɗan ƙasa ya yarda cewa akwai hukuma, kuma hukuma nan tana da iko a kansa. Ita kuma hukuma in ta tashi ta fito da tsari wanda za ta tabbatar da cewa bisa adalci a yi doka, ba don a kuntata ma wani ba, ba don a tauye ma wani haƙƙi ba, amma sai dai a tabbatar cewa abin da kake yi kai ko bai tauye ma wani haƙƙi ba, saboda kowa yana da haƙƙi. Da zaran aka ce haƙƙin wani an tauye, to ko ba jima ko ba daɗe sauran mutane su ma za su taso su nemi haƙƙinsu.
To su kuma jama'a ya za su taimaka?
Jama'a za su taimaka da cewa su ba da haɗin kai, su ma su yi ƙoƙari su fahimci doka, su fahimci oda. Su yarda da cewa shugabanci akwai shugabanni, kuma shugabannin nan suna da iko su sa a yi kuma su sa a bari. Wannan abin da ake kira cewa faɗakarwa da enlightenment. Amma aka ce an bar mutane kara zube, kowa yana yadda ya so, to gaskiya ba dole a samu yadda ake so ba.
To akwai wani ƙarin bayani ne?
To ƙarin bayani game da wannan abin da ya faru? Wanda yadda muke ji a kafafen labarai, waɗannan suna cewa ga dalili, waɗannan suna cewa ga dalili. Idan an ce sojoji sun yi abin da suka yi, to kila za mu iya cewa suna dalili. Shugabansu an zo an hana shi wucewa, wata ƙungiya ta ce ta hana shugaban sojoji wucewa. Ina ganin wannan kuskure ne babba. In haka ɗin ne daga shi, to kuskure ne. The next person da za a hana shi wucewa kila shine hana shugaban kasa. In ko za a yi haka, to ba za a samu cigaba. In dai wannan abin da ake cewa haka dalilin da yasa aka samu wannan tashin hankalin kenan, to gaskiya an kuskure ne daga ɓangaren ƙungiyoyin da suka yi wannan. In ba haka ba ne kuma, to gaskiya za a ce su kan sojoji sun yi overreacting.
To Professor, ka ɗazu dai ka yi bayanin matakin da kake ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka ko kuma hukumomi, akwai wani ƙarin bayani akan hakan?
To abinda ya kamata gwamnati ta fahimta shine cewa idan ka karbi nauyin shugabancin al'umma, to dole ne ka ce ka yi abubuwa wani lokaci ka daɗaɗa mu al'umma, wani lokaci ka kwantata mu. Da zaman cewa wannan abinda kake yi kana yi ne domin a samu daidaito, a samu zaman lafiya, a samu ci gaba. Ma dama aka ce ka dauka kana shugabanci kai kullun, sai kokarinka ka dada dama kowa ba tare ka bata ma kowa ba, to gaskiya zaka kare, baka dada dama kowa ba kuma ka bata ma kowa. Yadda aka ce din dole dai gwamnati ta karatu ta nazo ta san cewa a sani muna da doka da order, kuma a bi doka da order nan. Duk inda aka ce ana so a samu ci gaba, to dole sai an samu kyakkyawan tsari, da kuma wannan tsarin kuma ya san cewa akwai abin da ake kira a turancin rule of law, cewa kowa dan kasa yana da dama daidai da na kowa a gaban hukuma, cewa duk matsayin dan kasa ɗaya ne. Wani duk hukunci da wani yayi, laifin da wani yayi, aka hukunta shi. Idan wani ma na sama yayi, shi ma a hukunta shi daidai da wannan laifin, shi ne zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma muna agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 15. Ga shirinmu na gaba.
Da rashin jayi a gambar araha, jama'a assalamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin. Ni Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin jayi. To har yanzu muna ci gaba da yin shimfiɗa kan yadda za a farfado da tattalin arzikin Najeriya wanda yanzu ya koma ɗaya. Wakiliyarmu Madina Dauda za ta ɗora daga inda muka tsaya makon jiya da wannan tambaya da ta yi wa Alhaji Yaya Jalam Dukaje.
To Dukaje, ta yaya za a yi a magance wannan al'amari a wani bangare daga hannun hagu ana batun kuɗi ne da za a yi kasafinsa ya fi ma abin da ake da su a da? Labarin kuɗi kawai ake yi, gwamnati ta samu kaza, a za ta haɗa kaza, talaka kamar yadda ka ji Khalid ya faɗi, ba shi da wannan kuɗi da yake canjin hannu na saye da sayarwa. To yaya za a yi a haɗa waɗannan biyu a ce kuma za a yi maganin abu?
To Madina, abin da nake so ki gane na farko da kuma duk abin da muke tattaunawa bisa kansa, duk maganan na kuɗi ne, kuɗi ne, kuɗi ne, ya za a yi kuɗin nan su shigo, ya za su yi wadata, ya za a yi amfani da su. In kika lura, mai girma shugaban ƙasa abin da ya tsaya fara gaya maka akan cewa bayan ya san bashi da komai din, kuma sai ce zai fighting corruption, domin saboda duk abin da muke magana akan sa ɗaya daga cikin abin da ya rusa al'amuranmu da suke tafiya ai corruption ne. Dan duk abin da ka dauko
cin hanci
da rashawa. Saboda duk abin da ka dauko za ka yi shi, inda kake kokarin gyarawa ta dama, to hagu din yana zuwa ya lalata shi gaba ɗaya. To cin hanci da rashawa wannan dole ne su an tsaya akan sa, kuma ya yi rantsuwa ya ce babu abin da zai yaka banda cin hanci da rashawan nan. Idan aka yi cin hanci da aka kare cin hanci da rashawan nan, Allah cikin hikimarsa duk abin da ya zo, to duk program da ka dauko za ka dora zai nasara. Saboda duk abin da wanda ka dora shi akan don Allah da Annabi rike mana wannan amana, ka tabbatar an yi, za a yi shi. Duk in talakan ne kace zaka empowering din sa, ai duk maganar da ake yi empowerment ne. Empowerment din ta ina zaka yi shi? While sai ka fara magana empowering mutane, ka ba su yancin abin da za su yi, sai kasance wani ya cinye kuɗin ko kuma an lalatar da kuɗin ba tare da an yi nasara akan abin da ake yi. Saboda haka shi yasa ko da yaushe ka taso zaka yi, sai ga mai wanda zai amfana daga ƙarshe din shi ne yake wahala. Domin saboda in kace zaka yi, ai akwai programs da dama da aka yi coming up, akwai SME ko akwai skill acquisition, akwai ai abubuwa da dama. Madina,
SME su ne ƙananan masana'antu kenan,
small and medium enterprises, wanda ana taimaka musu ana bayarwa, yanda ƙananan ma'aikata za su zo su dan samu taro CC da za su je su fara aiki, a koya musu aiki, a dan ba su dan kasafi da za su je kuma su dan fara amfani da shi. To idan da haka din yana tafiya yana watsuwa cikin ƙasa, na tabbatar miki da cewa in kika tafi kika raba ƙasar nan kashi uku, ki dauki east, ki dauki west, ki dauki north, zaki ga cewa talauci yafi yawa a cikin mu nan daga north. Ba dan wani abu ne, domin saboda abubuwan yi, akwai abubuwan juyawa, akwai abubuwan yi a east, akwai a west, amma arewa in banda noma yawanci babu wani abu a cikin sa. To through SMEs din nan da yan kasuwa, kamar yanda dan uwana ya gaya miki
Khalid,
yauwa, kamar yanda Khalid yake magana akan cewa talauci ne ya jawo yawancin harkokin da mutane za su yi babu kuɗi a hannunsu. Ga juya mutumin da yake ka container 3, 4, 5 da kirma zai iya kawo maka guda ɗaya. Addubba wani abu ne, rashin ne. Rashin kuma ya za a empower mutane su tabbatar suna da daman waɗannan. Banki, muna da banki ne. Mutane nawa ne za su je banki yanzu neman kuɗi ba za su iya samun sa ba? Mutane nawa za su je gurin ƴan uwansu ce da Allah taimaka mun, dinna da kuɗin container ɗaya, ina so ƙara mun container 2, wa zai ba su? To saboda haka mu ma kanmu ba mu iya taimaka, kamar yanda shi abin nan ya faɗa. akan cewa dole ma sai mun zama brothers keepers wanda yake da shi yake da dama da zai taimaka din ya zo a hada gwiwa mu kuma kisan daya daga cikin matsalar da muke da ita ba ma hadin gwiwa domin saboda mu cimma nasarar abin da muka saka gaba to kinga wannan daya daga cikin illolin mu kenan kinga in da a samu wannan aka samu akai fighting corruption aka samu security din ne ya zauna kamar yanda ya fada yanda kowa zai walwala
wato tsaro
tsaro kuma kinga daya daga cikin abin da dukan mu muke farin ciki da shi shine shugaban kasa wayannan matake da za su gyara su daidaita su tsawatar ya dauke su ya tabbatar dai tsaro ya tsaya dukan mu ne kowa daya daga cikin abin da ya addabi mutane anan batun issue na Boko Haram kuma karfin sa da karfi duk ya hada ya tabbatar an yaki wannan yakan wannan ba dan wani abu ne domin saboda idan baka daidaita kasar tana zaune cikin kwanciyar hankali ba duk wani harka da kake tsammanin zai yiwu ba zai yiwu ba saboda haka dole ne sai an shimfa wannan kuma an dauko mataki wanda zai sa kowa yake murna daga mutanen da suke kasashen waje zuwa wanda suke cikin kasa kowa murna yake domin saboda an tabbatar cewa shugaba Buhari idan yace zai yi zai kuma ya tsaya a kansa kinga aka share wannan aka gyara security ya zauna batun corruption aka yake shi ina mai tabbatar miki da cewa duk wayannan abubuwa da muka dauko za a zayyana da su babu wanda ba zai tafi tsakani da Allah in shi
kana na dauki dan amshi na kaga malo kana na zan ya shado mamalo gumi da yake ci
eh Yusha'u yanzu bisa dukkan bayanan nan da aka yi kana ganin anya kuwa akwai sauran lokaci na yin wayannan abubuwa gashi an diban ma an wuce wata shida da karban mulki har yanzu jama'a kuka yake har ma an fara yin ma wasu kananan abubuwa sunaye kana iya zuwa shago yanzu ka ce a baka Buhari in ka ce a baka Buhari ka san menene Buharin da za a baka sai a hada maka garin rogo na naira 10 a sa maka suga na naira 5 shine Buhari wato kenan a takaice ma'ana a talauce an yunwace
ake tafiya
a takure mutane suke ake tafiya akwai lokaci kuwa na yin wayannan abubuwa duk da muka yi bayanin nan har akai ga farfado ma da tattalin arzikin kasa
to in lokaci ne ita demokradiya tana tafiya ne da irin lokacin da aka auna mata aka bata a cikin shekara 4 mun gama da rubin shekara to amma an yi tafiyan wahainiya amma a cikin tafiyan wahainiya muna fatan za a zabura abinda za mu ce an yi tafiyan wahainiya akwai abu biyu na daya shine wata daya a gwamnati yana da ma'ana kasafin kudi kwana 365 ne idan amma kafin ai kasafin kudi shi kuma sai yanda yan siyasa suka tsara ba zai yi za a kasafin kudi na 2016 a yi shi latiba sannan a cimma burinsa yana da kyau ai amfani da lokaci shine rashin lokacin yin amfani da lokaci shine abin da ke taimaka ma kowanne irin tattalin arziki shi yasa doka je wanda suka yake a banki sun san abin da suke yi kullun a banki ba za a tashi ba sai amfani da lokaci an cire bankin gobe kuma a dawo akan lokaci a ci gaba to demokradiyyar nan da bangaren zartarwa da bangaren majalisa da bangaren ma'aikata sannan da bangaren talakawa wanda mabiya ne su bangaren yan siyasa su yi amfani da lokaci su saitin tattalin arziki su gama shi da wuri a rage siyasa da ake sawa a cikin gudanar da aikin gwamnati saboda kar a yi ma yan Najeriya abin da PDP ta yi bayan shekara 16 ta ce ku yi hakuri
ba
ga komai ba to waɗannan yan jama'iyya shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari ya fi mu sanin abinda gwamnati take ciki a jiya da yau da yanzu din nan so dole ne a yi amfani lalle a shirin da aka dauko an shirye shirin gyara kasa
ba a yi lati ba yanzu a maganan kasafin kudin ba nan
ana gab da lati tunda a kasafin kudin nan wannan shekaran a yau da muke maganan nan bai wuce sauran kwana 40 ba a gama da shekara ya kare sannan kuma ba zan manta ba ni ina daya daga cikin wanda suka yi kira ga gwamnatin Muhammadu Buhari da ta yi watsi da kasafin kudin na 2015 da tsohon shugaban kasa yayi saboda an saba ma tsari da yawa na cikin sa amma a gaggauta shirya kasafin kudi na 2016 wanda da ministan kudi a yanzu da ministan da aka ware na kasafin kudi da tsare-tsare waɗannan mutane ba su da sauran bacci sai sun gabatar da kasafin kudi amintacce an kuma yi magana ma hukumomin da suke fadace-fadaden committee na 'yan majalisa da su daina fadace-fadace kar a bar 'yan ƙasa su kagara.
To madalla Alhaji Shehu Aliyu ka tsaya nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ka dora daga inda ka tsaya yau. A madadin bakin namu Alhaji Yaya Jalam Dukaje da Alhaji Shehu Aliyu da Alhaji Kalib Ismail da wakilinmu Madina Dauda da Chobahiro Diodene wanda ya shirya mana sauti ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
To madalla mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum. Sunana Ishaq. Wanda yake jamhuriyar Niger. Ina kira ga burtai ana shugaban kujoji na kasa. Abin da yayi gaskiya bai aiki da ainihin pawan shi ba bai aiki da tunani irin na babban soja irin shi ba a zo a kashe musulmi wa'anda ba su san hawa ba ba su bauka ba irin wannan abu din ya faru wani sai kai da kake babba kamar da kubanka ba ka ce a'a dole tunda su bayan tawaye ne ba ne kowa ya san su ba su rike da makamai saboda haka ina kira gare shi ya nemi cikin ya nemi gafara kun bayan haka ya kamata ma kawai in ce ma ka yayi design saboda musulmai mai kanki dan wansa musulmai a Facebook ku haram suna can suna kashe mutane musulmai sai ma ka zo nan kana kashe musulmai ina daidai Allah sauwaka.
Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Bali jihar Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da abin da ya faru tsakanin ƴan uwa musulmi na Shi'a da kuma jami'an tsaron Najeriya abu ne mai ban takaici ganin cewa ya kamata a ce tun daga motsalar kawo fararen kaya zuwa jami'an tsaronmu mu bi doka da oda mu kuma sa kishin ƙasa a zukatanmu ganin irin yadda Najeriya mu take ciki tana da rigingimu da dama bai kamata a ce an sake kawo wata hatsaniya ta zama sabuwa a kan wadda dama a baya ake ƙoƙarin a kawo ƙarshenta ba. Ya kamata mu rinka bin doka da oda da kuma son kasarmu ta zauna lafiya da kuma kishin kasarmu a zukatanmu. Fatanmu Allah ya sa dukkaninmu al'ummar Najeriya daga mu fararen hula talakawa da su jami'an tsaro mu zama masu kishin kasa da son kasarmu ta zauna lafiya domin tashi-tashin hankula baya kawo ci gaba sai dai koma baya. Da fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a kan baki daya. Ra'ayina kenan daga Aminu mai shayi na garin Garbace ne.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Ƙasar Amurka ta yaba da zaben da ake a Saudiya zaben da ya ta kwatanta a matsayin abin tarihi ganin cewa an bayyana mata damar yin zaɓe da tsayawa takara a karon farko. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar Amurkan ta bayyana cewa shigar da mata suka yi cikin zaben hakan na nuni da cewa an bayyana kowane bangaren al'ummar ƙasar ta Saudiya damar bayyana ra'ayinsa. Akalla mutane shida ne suka mutu a jiya Lahadi yayin wata arangama da aka yi a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka a lokacin da ake zaɓar raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ƙasar take ta kwashe fiye da shekaru uku tana fuskanta.
To madalla yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Mahmud Lalo da muka asubanci tare da Chibohiro Jodone wanda ya ba da umarni sai injiniyanmu injiniya Charles Hong. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.